بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ce daidai da 22 ga watan Zulqa'ada, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 20 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na shida daga cikin jeren karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha, wallafar al-Sheikh al-Imam al-Allama al-Albani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam ya karantar da mu mas'ala mai girma dangane da wasiyya. Ita ce, ɗan uwa da aka san ba su da gado tun daga iyaye har ainihin yayye da ƙanne, malam ya ce wajibi ne ainihin wato ɗan uwa waɗanda aka san ba su da gado kamar yayye da ƙanne, ya ce wajibi ne a yi musu wasiyya, saboda maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa kutiba alaikum idha habara ahadakum al-mautu in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Aya al-Qur'ani ce take cewa Allah ya wajabta muku idan rasuwa ta halarto gare ku, in har kasancewa akwai wani alherin dukiya da zaka bari, Allah yana cewa lallai kai wasiyya ga iyaye ka ce ga abin da za a basu, kai wasiyya ga dangi ka ce ga ainihin abin da za a basu. Kowanne ka ɗiba mai da gwargwadon matsayin shi da kuma gwargwadon abin da ya cancanta. Allah ya ce wannan haƙƙi ne ga duk waɗanda suke jin tsoron Allah. Za mu zo mu sake tattauna wannan aya kamar yadda ainihin muka alƙauranta a baya, ko muka fara ishara cewa a lokacin da ayoyin suratul nisa suka sauka, waɗannan ayoyi sun rada gado sun ba kowa, to shikenan sai ya zama babu sauran kuma a ce za a bai wa iyaye wani abu daga cikin wasiyya, domin in an riga an rasu Allah madaukakin sarki ya riga ya yanka musu. Muka ji cewa wasiyya dukkan abin da za ka wasiyya kai ya wuce ɗaya bisa uku na daga dukiyarka. Abin ma da aka fi so shi ne ka gaza daga ɗaya bisa uku, sadan kuma gadon ka bar ‘ya’yanka da matanka cikin wadata ya fi ka bar su cikin talauci suna ta miƙa hannu suna bara. Don haka sahabi Abdullahi ɗan Abbasin yake cewa wa dittu annan nasa gaddo min al-thuluthi ila al-rubu'i fi al-wasiyya, da annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala al-thuluthu kathir, yake na so a ce mutane sun kame daga uku din sun koma ɗaya bisa huɗu, yake saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wasiyyar shi da yawa sahabi Sa'ad ya ainihin zimamin uku ɗin, ya ce ɗaya bisa uku, ya ce ɗaya bisa uku ma tana da yawa. Sai ya fara nuna mishi muhimmancin ka rasu ka bar ‘ya’yanka da matanka da iyayenka da abu a hannunsu, ya fi ka bar su cikin talauci suna bara suna miƙa wa mutane hannu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga a nan ba annabi na kwaɗaitarwa ba ne kuma game da tara duniya, sai dai yana kwaɗaitar da kai ne karka bar iyalanka a cikin ƙasƙanci. A wannan mas'alar idan ba a manta ba muka kwana, wadda nake cewa wannan mas'alar babban alherin da ke tattare da ita shi ne koyar da sana'a, koya wa ɗaya sana'a. Duk ɗan abin da aka rasu aka bar su da shi a hannu shi ke nan za su iya ci gaba da rayuwa, amma duk abin da aka tara musu inda a nuna musu yadda za su iya mai da tarwo ya zama kifi ba, ba su san yadda za su iya ɗaukan naira 10,000 su juya ta a kasuwa ta waye gari ta haɓaka ta zama 20,000 da ko kuma ta riƙe su,
to gaskiya saboda Allah akwai matsala. Allah madaukakin sarki ya kawo wani zamani wanda ke iyaye sun yi takatsantsan dangane da irin yadda suke barin ƴaƴa su sangarce. A bar yaro sangarce bai san sana'ar komai ba, bai iya aikin komai ba, an dogara da cewa yana makaranta, ƙarshen makarantar kuma baɗala yake ba makarantar ba, ma'ana shi ne kawai da sakarci yake yi. Ya fito zai jarabawar yaro ya faɗi, moko ya faɗi, jam ya faɗi, shi ke nan an sa mishi wani tabarko wanda ba zai sake ci gaba ga dangane da karatun. Abin da ake ganin kuma ya karanta ɗin ba a bakin komai yake da ɗan iyakar shi sakandare, sannan ga girman kai ya hau kansa kamar ɗan jaki. Sakamakon wannan sai a koma fatu-fatu, shaye-shaye, yaudarar ‘ya’yan mata, ‘yan mata, ‘ya’yan jama’a. To babu shakka mun tattauna wannan matsala a makon da ya wuce, amma kaɗan daga cikin matsalan da ya samu shiga ainihin cikin kasus. Yasa kowane uba ya dubi wata irin sana'a kake da manufar ɗanka ya tashi a kanta, sana'ar hannu, noma, kasuwanci, kiwo, waɗannan abubuwan su ne asalin arzikin duniya gaba ɗaya. Hatta waɗannan ƙasashen da kuke jin ana cewa ƙasa kaza ta gagara, ƙasa kaza ta gagara, harkar noma suka haɓaka da harkar kasuwanci. Mafi yawancin ƙasashen duniya da suka dogara a kan ainihin wato aikin gwamnati su ne cima baya a cikin tattali. Yasa kullum za ku ji ma'aikatan gwamnati ana hayaniya da su a ƙasashen Amerika da Canada da manyan ƙasashen da kai kake ganin sun ci gaba. Ba don komai ba, domin hatta zuwa wannan na'urar ta kwamfuta ya rage adadin buƙatar ma'aikatan da ake. Ta in ka shiga banki sai ka ga ma'aikata wajen 50, yanzu banki ɗaya sai ka samu mutum 10 sun isa su gudanar da shi gaba ɗayan shi. Ba a buƙatar wannan adadi, in ya zama baka iya sana'a ba fa. Wannan magana entrepreneurship da gwamnati ta ce sai a saka a koya wa yara matasa sana'o'in hannu a cikin makarantun sakandare ko kuma a jami'o'i. Ita kanta gwamnati in ta koma ta duba sai gaba da gaske take ba. Domin koyar da sana'a abu ne mai sauƙi? Ba abu ne mai sauƙi ba. Don za a koyar da sana'a, sai ce za a koya musu carpentry, woodwork, aikin kafinta. Sai a wata biyar ba a kawo irin katakon da yara za su koyi aiki a kan shi ba. Shi malamin da aka ce zai koya musu aikin kafintan shi ma ba kafinta ba ne, sai dai kawai ya koyi kafintanci ne a jikin allo da littafi. Amma ba zai iya koda kujerar da ake ajewa a gindin murhu ba zai iya sassaka ba. Wannan duk yana daga cikin yaudarar kai. Ire-iren waɗannan abubuwan lokacin da Sardaunawa ke kawo su, tafiya yake ƙasashen da suka iya suka haɓaka suka ci gaba a kai, ya zai ɗibo waɗanda suka ainihin yi abin a aikace ya kawo su su zo su koya mutane a aikace. Amma ta babban abu dai shi ne sai an cire girman kai. In ba a cire girman kai ba babu abin da zai yi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan fatawa da jan hankali da sahabi ɗan Abbasin ne Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Tare da cewa ƙarshe ta jure ta zama marfu'iya, domin ya ce li'anna annabi sallallahu alaihi wa sallam qala thuluthu kathir, yace akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan ainihin wato fatawa a lamba hadisi ta 229 da 276 wa shaykhani bukhari da muslim ma sun rawaito wannan hadisi. Walbayhaqi, haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na 6 shafi na 269 wa gairuhum da waɗansu malaman duk sun rawaito wannan ainihin magana ta Abdullahi ɗan Abbas. Saminan gaba ta takwas daga cikin gaɓoɓin wannan littafi malam ya ce wa yushhidu ala zalika rajulaini adalaini muslimain, idan mutum zai yi wasiya to ya samu mutanen kirki mazaje musulmi guda biyu, mutane biyu maza su zama mutanen kirki kuma su zama musulmai ne guda biyu. Abin da ake nufi da mutumin kirki shi ne mutumin da a irin zamantakewar da kuke a anguwar kuwa wannan kasar an dube shi a jinnanta ba a ce mutumin kirki. Wannan shi ake nufi da mutumin kirki saɓanin yadda wasu ke cewa ai mutum ba zai zama adili ba sai in ya zama bai taɓa yin ƙarya ba. Ko malaman hadisi da suka fi kowa tsanantawa game da matsalar ƙarya da matsalar gaskiya da taɓa kawo wannan sharaɗin ba. Ya suke mutumin da ƙarya ba ta bayyana daga gare shi. Shi ke nan ma taɓa yi ƙoƙon dai bai bayyana mana maƙaryaci ba. Amma a ce mutumin da bai taɓa yin ƙarya ba. To ƙarya fa fanni ce amma duk ƙarya ce. Saboda wata mata ta yi yaro haka zai ta amsa sai ya tayo sai ta danƙe shi irin ka na za ta yi mai wanka ko za ta yi mai wani abu yaƙi sai ta nuna mai zai ta amshi wani abu. Shi ke nan Allah ya kiyaye ta sai ta ɗauka sai ta bashi. Sai Annabi ya ce Allah ya so ki ba baki bashi ba da an rubuta ki maƙaryaciya a wurin Allah. Ta ce har wannan ƴar ƙaryar haka ya ɗan kama yaro a ce mishi zo sannan yana ba haka ba ƙarya ce. Abinda ake nufi da mutumin kirki shine a wannan irin zamantakewar da muke a wannan anguwar ko a wannan garin ko a wannan kasuwar ko a wannan layin ko a wannan misali sai ya bayyana mana cewa a iya abinda muke gani na ɗabi'un shi mutumin kirki ne. To sai ka samu irin waɗannan mutane guda biyu sai ka kafa su shaida akan cewa jama'a ku shaida akan wannan dukiyar tawa na yi wasiya a kan in na rasu a bawa ne ta. Shi ke na wannan ya isa na fata an gani. Fa in lam yujada idan ba a samu mutane guda biyu ba musulmi farajulain min ghairil muslimin sai a samu wasu mazaje guda biyu waɗanda ba musulmi ba wannan musamman a halin tafiya. So da dama a halin tafiya shi ne taka iya faruwa da zama ka tafi can ƙasar duniya ka je ka taro doya sai mutuwa ta zo za ta ɗauke ka halin akwai wasiya da kake so za ka yi sai abin ci ta cewa duk kewayen kusa da kai babu wani musulmi sai ka samu mutum biyu waɗanda ba musulmi ba sai ainihin a faɗa musu wannan saƙo a matsayin su ne shaida. Ala malam yace ala an yastawfaqa minhuma inda shakki abisa a nemi tabbatar da su a lokacin da aka yi shakka su bi shahadatihima ta hanyar bada shaida su hasba ma ja'a bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala gargadan yadda bayanin haka yake a wurin Allah kamar yadda Allah ya bayyana a cikin Al-Qur'ani. Ma'ana kun ga idan musulmi ne asali abinda aka sani shi ne musulmi saboda imanin shi ba zai ƙarya ba. Saboda haka ya na iri ka ga wannan dukiya 50,000 to idan Allah madaukakin sarki ya ɗauki raina akwai yarjatu mata da ke gari kaza da Allah ita za a ba kada a saka wannan kuɗi cikin ainihin dukiyar gado ya na iri kai ma ka shaida musulmi guda biyu sai aka lalubi musulmi sai aka rasa sai a samu wasu kiristoci ko Yahudawa ko wasu masu bautar gunki ko makamancin haka sai a ba su wannan wasiya kuma a faɗa musu. Amma sai malam ya ce idan aka shakkafa lokacin da suka faɗi maganar to sai a dubi a bisa imaninsu yaya ake bi ake rantsar da mutum Jacob ne da Ezekiel duka da suka faɗi maganar sai shakka ta hau anya jaka ban yadda da kai ba sai ce a ya zan faɗi magana ku ce da kai da ni sai a ce to shi ke yanzu za mu kira faston ku ya zo rantsar mana da kai sai a ga yaya ne suke rantsarwa faston zai ɗauki bible ya miƙa mishi ne kowace kalma zai faɗi ko kuwa a sai zama mai bautar gunki ne sai a ce mishi za a rataya maka gatari a wuya a bisa ka rantse da abin da zai fara wuyanka idan magana nan ba haka take ba ka yadda Quran kwata ta faɗo maka misali tun da shi ba musulmi ba ne kuma ba kirista ba ne amma wannan rantsarwar ce in shakka ta hau, in shakka ba ta hau ku akan abin da ya faɗa ba shi kenan, duk abin da ya faɗa sai ku aiki da shi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki a Qur'ani cewa yake, ya ayyuhal ladhina amanu shahadata bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiya. Ya ku mu'minai, yadda shaida za ta kasance a tsakaninku idan rasuwa ta halarta wa ɗaya daga cikinku, in ya zama akwai wata wasiya wadda zai yi, ismanu zawa adlin minkum, sai a samu mutane guda biyu daga cikinku ko musulmi mutanen kirki, aw akharani min ghayrikum, ko kuma sai a samu wasu waɗanda mutum biyu ne ba daga cikinku ba, kamar yadda muka bayyana, in ba a samu musulmi biyu ba sai a samu waɗanda ba musulmi ba guda biyu. In antum darabtum fil ardi, idan kuka yi tafiya, fa asabatkum musibatul maut, sai musibar mutuwa ta afka muku. Mutuwa a wurare da dama in Allah ya tashi faɗinta sai ya kira ta da musiba, saboda in ta zo takan hargitsa al'amura, ta rikita al'amura. Sai ce to idan masifar mutuwa ta same ku, tashi kun yi tafiya, sai ainihin a samu mutane guda biyu sai a kafa shaida da su akan wannan wasiya. Waɗannan mutane guda biyu idan suka zo da wannan dukiya suka ce ga wane ya yi saƙon dukiya, Allah ya ce tahbisunahuma min ba'di salah, sai ku tare su bayan sallah. Mafi yawancin malamai suka ce sallar la'asar, ko kuma duk wata sallah da aka san cewa mutane sun fi taruwa, don aka idar da sallar don makasudin shi ne taruwar jama'a. Idan aka idar da sallah sai ku tsai da su, fa yuqsimani billah, sai a rantsar da su da Allah, ko kuma ainihin su rantsai da Allah. In irtabtum, su ce wallahi abinda muka faɗi gaskiya ne, idan ma har kun yi shakka to ku sani da cewa la nashtari bihi thamanan qalila, ba za mu canza wannan wasiya saboda abin duniya dan kadan ba. Shine suke nufi da thamanan qalila, ma'ana ba a ba mu kuɗi don mu canza wannan wasiyar ba, ba mu koya komai a cikin wannan wasiya ba. La nashtari bihi thamanan, ba wasu ainihin wato kuɗi da muka karba waɗanda muka juya, ko kuma ba wasu kuɗi da muka danne a cikin nan. Walau kana za qurba, Allah ya ce haka za ku rantsar da waɗannan irin mutane ko da dangi ne na shi wannan mamaci. An fahimta jama'a? A ce dangin shi ne, ɗan uwan shi ne, ya rasu sai ya zo ya kawo wasiya, to lallai ne sai ku rantsar da su. Sannan ko kuma ya zama ma'ana la nashtari bihi thamanan walau kana za qurba wala naktumu shahadata Allah, kuma shaida da muka dauka da sunan Allah ba ma boye ta, wato amana ce muka dauko za mu isar da sunan Allah, to ba za mu boye ba. Inna idhan lamin al-athimin, domin in muka yi haka to mun waye gari, mun zama cikin masu laifi kenan. Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa ithman, to ku ji dai ga rantsuwa sun yi cewa suna masu kafa shaida da cewa wannan amana ce suka dauko da sunan Allah, kuma ba za su sauya ta ba, abinda suka faɗi shi ne gaskiya. Sai Allah ya ce ta yi duk sun gane wannan rantsuwa, amma sai kuma a gano cewa sun ainihin yi ƙarya, sun ci amana, wato abinda suka yi laifi ne. Shi ne fa in usira, idan aka gano ala annahu mastahaqqa ithman, cewa sun cancanci zama masu laifi, wato rantsuwar da suka yi ƙarya suka yi, sun ɓoye din, sun canza, sun ci amana. Fa akharani yaqumani maqamahuma, to sai a samu wasu mutane guda biyu madadin waɗancan su tsaya a madadinsu. Su waɗannan mutane guda biyu sai a same su minan ladhina istahaqqa alaihimul awlayan, waɗanda suka fi cancanta fiye da waɗancan na farkon daga cikin ƴan uwan shi mamacin, waɗanda su aka aikowa da wannan dukiya. Fa yuqsimani billah, su kuma sai su rantsuwa da Allah su ce, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, tamu shaidar da muke bayarwa ita tafi cancanta a karɓa fiye da shaidar da waɗannan suka bayar. To mu tsaya a nan don mu fahimci ayan nan da kyau. Abin da take cewa, mutum ne ya zo rasuwa sai ya faɗa wa mutane guda biyu, ga dukiyan nan, ko kuma in an koma gida, to wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza na gidan shi, ko kuma dukiyan shi, ko gonan shi, ko wata wani kuɗi, waɗannan kuɗi a bawa ne, ayi kaza ayi kaza. Da suka zo sai suka faɗi magana, suka faɗi magana, sai kuma daga baya sai aka gano saɓanin haka. To shikenan sai a ce an yi watsi da maganar da suka faɗi, an ƙaryata rantsuwarsu. Sai a samu wasu cikin dangin, yanzu su waɗanda ba su ci gada, dangin mamacin, su kuma sai su tsaya da cewa, muna masu rantsuwa ga Allah akan cewa maganar da su wanda suka faɗi ƙarya ce, kuma mu ga abin da muka yarda da shi. Sai su kuma sai su faɗi tasu maganar, sai su rantsuwa a kai, imma su tabbatar da wannan saƙon, imma su ƙaryata shi, ko kuma wani abu dai. Amma dai su san cewa yanzu fa suna rantsuwa ne a madadin wannan mamaci. Ko kun fahimta gama? To wannan gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya tattara daga ƙarshe, su in sun tashi tasu ƙarshen rantsuwa za su ce, wa ma'ata daina, kuma mu ta'addanci ba, ba mu sanya son zuciya ba, inna idan laminal zalimin, domin in muka yi haka mun waye gari, mun zama daga cikin azzalimai kenan. Akwai kuskure da ya faru a nan, wannan ainihin wato idan ɗin sai ba ta, amma asalin a ayar akwai ta, sai ya za inna laminal zalimin, amma inna idan laminal zalimin. Waɗancan sun yi rantsuwa a kan ƙarya, to mu ma in muka yi rantsuwa a kan ƙarya, mu ma mun zama daga cikin azzalumai kenan irinsu. Zalika adna an yi a tubi shahadati ala wajiha, Allah ya ce su waɗannan ɗin dangin da kuka sa su rantse, ko kuma ma su can na farko ɗin da kuka sa su rantse, an sa su ne su rantse domin hakan shi zai sa su zo da shaida a yadda take. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ko kuma wannan ya sa su ji tsoron a tunkuɗe rantsuwarsu bayan sun yi rantsuwa ɗin. Wattaqullaha wasma'u, Allah ya ce ku ji tsoron Allah sannan ku rinƙa jin maganar da Allah yake gaya muku. Wallahu la yahdi alqawmal fasiqin, Allah baya shiryar da mutane fasikai, wato mutanen banza. Waɗannan ayoyi guda biyu sun zo ne daga aya ta 106 zuwa 108 a cikin suratul Ma'ida. Ina fatan an fahimci saƙon da ayoyin suke cewa, shine mutum ne ya zo zai rasu a wani wuri wanda babu dangin shi a wurin, sai aka bincika sai aka samo mutane musulmi guda biyu, mutanen kirki. Idan ya ainihin tashi sai ya faɗa musu cewa, da Allah, ni mutumin gari kaza ne, idan kun je ku ce gidana na wuri kaza, to na baiwa ƙanwar tsohona ko ƙanin tsohona, ko na baiwa yayana, ko wani wanda dai ba shi da gado, da Allah wannan amana ce na baku. To in suka zo suka faɗi saƙo aka yadda, shikenan sai a aiki dai ta. To amma in shakka ta shigo fa, sai a yi watsi da wannan. To sai a samu wasu cikin waɗanda za su gaje shi, imma ƴaƴan shi, imma matan shi, imma uwa da uban shi, waɗanda suke da gadon shi, su sai su rantsuwa da Allah akan ko dai su ƙaryata wannan magana, ko kuma su yi gyara akan ta, ko su yi musunta. To idan har suka yi haka, to abinda suka rantse akan shi ne za a yarda da shi. Amma kun san abin da hadarin yake ciki shi ne, mutane dole ne su san me ake nufi da rantsuwa. Asali a musulunci jama'a, in za a rantse da Qur'ani ba sai kai alwala, an rataya maka Qur'ani an saba maka Qur'ani ko an dauko shi a faifai, asalin wannan alƙalai sune ne dan a firgita mutane. Amma musulmi in yace na rantsa da Allah shikenan, shikenan ya isa. A musulunci musulmi in yace ya rantsa da Allah shikenan, ta isa mishi. Babu buƙatar sai an yi alwala, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Yau shekara kamar hudu ko biyar da suka wuce, na tsaya shagon Balarabe na yi siyayya. Wato na faɗi Balarabe ne saboda mutanen Balaraba suke cewa ba ba Balarabe bane, amma dai jar fata ne. Sai na ji an kira sallah, sai na zubar da kaya a gigice haka. Sai akwai jakata wadda akwai kuɗi ciki, akwai driving license dina, akwai passport dina wanda akwai visa ta Dubai, akwai visa ta ƙasar Masar da sauransu. Dai na yi shirya daga nan zan yi wata tafiya. To sai na manta wannan passport da aka idan da sallah, sai na dawo, sai na ce wa yaron nan aiko na yi mantuwa. Sai ya ce san shi ban manta komai ba. To na daga magana har magana ta yi ƙarfi, aka nemo asalin mai gidan shi Balarabe. Mai gidan shi ya dube ni ya ce ga alama dai ba za ka yi yaron nan ƙarya ba, amma ka ji tsoron Allah. Na ce mishi wallahi al'azim annan na bar jakan nan, don cikin jakan na zagi, na ciro kuɗi na bashi, sannan na fita sallah ba komai tattare da ni. Da ni sallah ma na ji ina buƙatar zan sai abin na shafa, don haka ba inda na fita da jakan nan. Al'amari ya al'amari, na ji na kira ɗan sanda, aka zo aka ɗauke mu da ni da shi yaron da mai gida, aka tafi police station, aka je shi kenan. Kafin aiwata watanni na riga na yi rantsuwa, don mu ƴan Najeriya kan mun saba cikin magana ma, kafin a tafi da nisa da ni dai wallahi na bari shi kenan. Aka tashi mai gidan shi yace to ai tun da ya wato tun da ni na yi rantsuwa, yace mun faɗi nawa ne a cikin jakata. Yace ga abin da yake cikin jakar. To yace to kaga dai passport ba za mu iya biya ba, abin da ya shafi ainihin driving license ɗinka na Najeriya ba za mu iya biya ba, amma kuɗi dai za mu biya. Ya kawo kuɗi ya biya. To da yake Allah ba azzalimin kowa ba ne, yana kwana da wani ɗan uwan shi a ɗaki. Ran nan kawai ɗan uwan me yake bincikawa, me yake bincikawa, sai ga international passport da kuma driving license da hoto na a jiki. Shikenan. Sai dai gawa mai gidan ya nuna mishi, kama shi aka kai shi police station. Da yadda ku shi ne sai ya fito da bayani cewa gaskiya haka ne. To shekara ta ke na je aikin hajji, na zo zan wuce, sai wannan dan uwan shi sai ya kira ni ya ce kaga abin da ya faru din nan, gashi. Suka kira mai gidan. Gidan ya kira ne ba ni wannan driving license da wannan international passport. To mahallin shahid shi ne, magana ta zo police station, shi abin da ya dogara tun da na ce wallahi. So babu magana cewa sai a ɗauko Qur'ani a rataya wa mutum, sai a ce yayi alwala. Amma alƙalanmu ne a ƙasar Hausa da suka gane ba musamman anan wallahi ba. Ba mu san ma'anar tallahi ba, ba mu san billahi allazi la ilaha illa huwa ba, mutum ya cika makogoro da rantsuwa. Sai a samu wani tsohon faifai, sai a samu Qur'ani mai gabaka irin na da, sai a dora, sai a ce tafi kayo alwala. Idan ya fito zai alwala, sai ga mutane na kaucewa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wani tun daga nan sai tsorata. Idan dan wanka ya ce mishi ka ce ni wani na rantsu da Alƙur'ani, idan ƙarya nake Ƙur'ani ya ce ni duk kotu, sai a ce la ilaha illallah. Na fata annani. To asali ba wallahi musulmi duk ba sai an tafi ga haka ba. imanin shi ne ke daure shi. Shi yasa sai ka ga a zamanancin ziyar da mutane kuma sai ƙara rikicewa, sai ƴan sanda sun hada da duka. To hal yajuzu darbul muttaham, ya halatta a daki wanda ake tuhuma don magana ta fito? alamun fiki suka ce ya halatta. Inna ma an kana duka na zalunci ne, karanta fiqhin sunna babu fiji. Anya faɗi gaskiya yaki, kuma ana zaton cewa idan ya baku to zai fito da maganar. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. Na'am. A'a, sai in ba a yarda da maganar ba, in suka zo suka ce wane da muka tafi fatauci da shi Allah ya mai rasuwa a gari kaza, kuma ya ce cikin dukiyar shi a ɗauki kashi ɗaya bisa kaza a yi kaza, sai suka ce to shikenan, Allah ya saka da alheri, shikenan. To idan ya zama shakka ta shiga, sai aka rantsar da su, to shikenan an yi tawfiqin magana. To wasu koda bayan an rantsar da su kuma sai a ji kai ba a natsu ba, za a yi watsi da rantsuwar su kenan. To cikin dangin yanzu waɗanda ba sa wurin su kuma sai shari'a ta ba su rantsuwa. Na'am. Har kafiran, ƙwarai da gaske, har waɗanda ba musulmi ba, za a ba su rantsuwa a bisa irin yadda rantsuwar su take. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Hadisi ya tabbata, wanda ya tabbatar da ma'anar wannan aya a aikatu jama'a a cikin Sahihul Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi, wani ya zo rasuwa haka shi ma yana da wani bangaji, wani katon kwano na azurfa, yana da kuma faranti wanda murfin shi an ci bakin shi da zinare haka. Ya bayar ya ce ga Allah, gashi da wannan kwano na azurfa mai murfin zinare da waɗannan kuɗi, idan kun je da Allah ku ce gashi 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 gashi, su waɗanda aka aika ɗin da suka je sai suka ba da kuɗin shi wannan kwano na zinare da azurfa, sai suka je suka sayar da shi. A halin su kuma dangin mamacin sun san yana da wannan kwano, sai suka ce amma ina kwanan wane, bai ba da kwanan ba. Sai suka ce a su ba ba su kwano ba, waɗannan kuɗi aka bayar kawai. Ana nan ran nan wani cikin ƴan uwan sai ya samu ainihin wannan kwanan bangaji a wata kasuwa, kashi nan an fito da shi dillali zai siyar. Kai dillali, ina ka samu wannan? Ya ce wane da wane su suka siyar mini. A wannan lokaci ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama a aikace ya sa aka aiki da wannan aya. Haka kuma irin haka ta faru a ainihin ƙasar Yaman, Abu Musa al-Ash'ari ko a Makka ya ainihin yi aiki da irin wannan shi. Ire-iren waɗannan al'amuran sukan faru a yanzu. Wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladhina yarithuna min al-musi, dangane da yin wasiya ga iyaye fa, ya halatta ka ce a ɗauki kuɗi kaza a ba mahaifinka in ka rasu, ko danginka waɗanda ka san za su iya cin gadonka, a ce wani yanayi ya kama a cikin harkar gado, wanka zai ci gado ko ƙaninka. Ya ce to wannan falata juzu, bai halatta a yi wasiya a ce a ba iyaye wani abu ba. Li'annaha mansukhatun bi'ayatul miras, saboda ayar da ta raba gado ta shafe wannan haƙƙi da za a ba su. Asalin waccan aya wadda muka fara karantawa ita ce ainihin aya ta 180 cikin suratul Baqara. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiya lil walidaini, wasiya ga iyaye, wal aqrabina da kuma dangi. Wannan ayar ta Baqara, to wata aya wadda ta zo cikin suratul Nisa wadda ta bayyana gado, wannan ainihin ita ce ta share ta. Ina fata an gane. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع. ده النبي يزوه تبرش أورن حج بانقوانا سيك آل تككين بياني ده چيوا. فقال يجي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا. الله يا بيو كون من حق حق شي. النبي نا إشارة زواغ آيوين ده سكر بغادو تكين سورة النساء. كوا الله يا ربا يا باشي. Dan haka fala wasiyata liwarithi, duk wanda zai ci gado to ba a wasiya gare shi, babu wasiya ga mai cin gado. Ku kiyaye jama'a,
danka zai ci gadanka, to ba wata wasiya da za ka yi, sai dai wasiyar waye zai rike shi ko makamantan haka. Amma wasiya ta a ɗibi wasu kuɗi a ce a bashi, a bashi ya ci daga gadon shi. Fala wasiyata li warithin, annabi ya ce babu ainihin sauran wasiya ga mai gado. Gashi malam ya fassara, saboda akwai wata matsala a ƙarƙashin nan, ya ce fannasihu innama huwa alqur'an. Aya alqur'ani da ke bayanin gado ita ce ta shafe waccan aya ta cikin suratul baqara. Wasunnatu innama hiya mubayyinatun lidhalika kama zakarna, ya ce ita sunna ta ƙara bayanin haka ne kawai kamar yadda muka ambata. Wa kama huwa wadhihun min khutbatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuma kamar yadda abin ya bayyana karara a cikin hudba, annabi da ya ce inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu. Kaga wannan hudba tashi ta bayyana, da ya ce Allah ya baiwa kowane mai haƙƙi haƙƙin shi, ne yake ishara ga waccan aya. Dan haka sai yake cewa khilafan lima yadhunnuhu kathiruna, sabanin yadda da yawancin mutane ke zato, annal haditha huwa an-nasikh, suke ganin cewa wai hadisin ne ya share waccan aya ta suratul baqara. Thumma istaghalla dhalika ba'd al-mu'asirin, sai aka samu wani da ke rayuwa cikin wannan zamani sai amfani da wannan damar. Faza'amu, irin waɗannan mutane suka yi amfani da wannan dama, an ce hadisi ya shafa aya, sai suka ga yaushe za a ce hadisi ya shafa aya, sai suka ce annal hadisa hadithu ahad, shi hadisin ahad ne, wato bai kai haddin mutawatiri ba. Na fata an gane. La yanhadu li naskhi alquran, sai suka ce ba zai iya shafi alqurani ba. Mana yace wa ma anna hadha zama batilun fi nafsihi, tare da cewa wannan magana ita da kanta da suke riyawa ƙarya ce ko ɓatacciyar magana ce. Na farko dai tukuna hadisin ba ahad ba ne. Na biyu kuma koda hadisin ahad ne, tunda dai ya inganta, in ma har shafe wacce yana da ƙarfin ya iya shafe ainihin aya alqur'ani, da inda aka faɗi cewa wai hadisi ba zai shafe aya alqur'ani ba, saboda shi hadisi ne. Na fata an gane. Matuƙar hadisi ne ya inganta, to wannan ita ce magana da take daidai. Duk wata magana sabanin haka kuskure ce, domin magana annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ce, maganar Allah gaskiya ce. To in annabi ya yi wata magana wadda ta nuna cewa wannan hukuncin da Allah ya faɗi a Qur'ani Allah ya tsaya da shi, shikenan magana ta ƙare. Sai ya ce li anna sahiha, domin magana da take daidai, anna hadith al-ahad yansakhu al-Qur'an, maganar da take daidai ita ce cewa hadisin da yake ahad yana iya share alqur'ani. Faqad arafta aljawaba, to ma ka san amsa akan haka dai. Amsa ita ce hadisin ba ahad bane, kuma ka san amsa, wa huwa anna an-nasikha innama huwa alqur'an, cewa qur'ani ne ya share aya alqur'ani din, shi hadisi ya ƙara bayani ne da tabbatar da abin da aya ta ce. Walau sallamna anna an-nasikha innama huwa alhadith, kuma da ba mu sallama cewa hadisin ne ma ya shafe ayar, fa huwa salihun lin-nasakh ittifaqan, fa huwa salihun lin-nasakh ittifaqa, shi wannan ainihin hadisin ya cancanta zai iya share ainihin ayar, duk malamai sun hadu akan haka. Li'anna al-ulama jami'an talaqawhu bil-qabul, domin dukkan malamai sun karbe shi saboda ya inganta. Ala annahu hadithun mutawatirun, akan cewa hadisi ne mutawatirun, ya zo ta hanyoyi masu ɗimbin yawa. Kama ya alamu zalika man waqafa ala turqihi al-kathira, kamar yadda duk wanda ya bibiya hanyoyin hadisin ya haɗu da su masu yawa ne zai gane haka. Al-mabthufa fi dawawin as-sunna wa masanidha, waɗanda hanyoyin wannan hadisi suna nan birjik a cikin manya-manyan kundaye na sunna da kuma manya-manyan ainihin littattafan sunna. Wala'allana nuwaffaq li-istikhrajiha, malam ya ce mai yiwuwa Allah ya bamu damar mu samu mu fitar da waɗannan hadisai mu tattara su. Wa tahqiq al-kalami alaiha fi juz'in mufrad, da kuma tantance magana a kai a cikin wani littafi na musamman, hadisan da ko hadisin nan wanda ke tabbatar da cewa inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarithi. Malam ya ce yana fatan Allah ya bashi damar yayi littafi akan wannan hadisi. wannan ita ce magana da ya faɗi, sannan daga baya yake sai ya ce summa jama'atu turuqahu wa kharrajtuha fi irwa'il galil, sannan sai na tattara hanyoyin wannan hadisi na kuma fitar da waɗannan hanyoyin a cikin littafin irwa'ul galil lamba ta 16 fajawaza turuqahu al-ashara, hanyoyin hadisin sun wuce guda 10 an samaniyatin min as-sahaba, daga sahabbai guda 8 ba'daha sahihun wa ba'daha hasanun, wasu hanyoyin sun kai matsayin sahih, wasu hanyoyin sun kai hasan, to sun inganta kuma akwai kyawawan hanyoyi, wa ba'daha munjabarun da'if, wasu hanyoyin kuma munjabarun da'if, wasu hanyoyin kuma suna da ainihin sauƙin rauni. To kaga dai abinda malai yake so ya tabbatar, na farko hadisin ya inganta, abu na biyu shine hadisin mutawatir, abu na uku shine ba shi hadisin ne ya share ayar ba, aya ce ta zo ta share hadisi, sai hadisi aya ce ta zo ta shafe aya, sai hadisi ya zo ya mara wa ayar da ta shafe waccan. Ku kiyaye aya alqur'ani ta cikin suratul baqara ita ce ta ce za a yi wasiya ga iyaye in za ka rasu ka ce a ba mahaifinka kaza a ba mahaifiyarka kaza, sai wasu ayoyi suka zo daga cikinsu, wata aya sai ta bayyana cewa uwa da uba ga gadansu, to daga ran da aka ce ga abin da za a ba uwa da uba, to wancan hukunci da aka ce a rinka yin wasiya in za a rasu, to an dakatar da wannan hukunci an shafe shi. To yanzu kaga zuwan wannan aya da ta raba gado ta ba uwa da uba ita ta shafe waccan aya da ta ce a ɗan samu wani abu da za a yi wa iyaye in za a rasu, sai ya zama yanzu a ɗan samu wani abu da za a yi wa dangi in za a rasu waɗanda aka san cewa ba su da gado. Ina fata an gane, ba wai hadisin ba ne ya shafe aya, aya ce ta shafe aya, sai ita waccan aya wannan hadisi ya zo sai ya mara waccan aya ya ƙara fito da al'amarin. Na'am. 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 Eh. 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 A. Wato uba ne yana da ƴaƴa mata ya aurar da wasu, yayi musu duk wasu hidindimu. To shikenan sai ga ɗaya ita kuma aure bai zo ba. Zai zo rasuwa ya halatta ya ce to a ɗibi kaza saboda yi wa wancan aure, bai halatta ba saboda wannan karatun da muke shine tana da gado. Shi wannan kayan ɗaki da uba yake wa ya asalatan ihsani ne ba haƙƙi ba ne, ana da za ka zo aurar da ƴarka sai ka ce mata to shikenan Allah ya sa albarka, Allah ya zaunar da ke lafiya, shikenan mijinta ne yake wajibi ya sai mata gado, ya sai mata katifa, ya sai kaza, ya sai kaza. Amma al'adu ne sai muka samu kanmu a cikin al'adun ana yi ne a bisa dole, amma ana yi ne a bisa ihsani. To kaga tunda abu ne a bisa ihsani, to da gwargwadon yin kaza kai, to sai zama sadda za a aurar da ita ba ka da rai, shikenan. Ɗan uwanta suna da halin su kyautata, su kyautata mata, ba su da hali, abin da ta gada shine nata. Amma asalatan kayan ɗaki a kan miji suke, iyaye ba abin da Allah ya wajabta musu sai abin da suka yi rajin su yi, shi yasa wannan zai sa ba wanda zai tsoron aurar da ƴanshi, ba wanda zai shakka ya ga tashin hankali ya zo saboda aure ya zo. In ko karanta fiqhin sunna abin da ya kake ne ce har tsintsiyar da za a share ɗaki kai miji kai ba ka siya, galibi al'ada ce ta hau mu saboda kullum tunani muke auren zai mutu, kullum tunanin mu shine auren zai mutu, to ran da aure ya mutu sai a koro ta kawai ta taho ba komai, ya ai ba aibi bane tunda har aka koro ta kuma dan ta taho ba komai sai ne, wanda a musulunci kuma ai ba a koran mace, ba a koran mace a musulunci, domin ai kai ba kaɗo ta akai ta taho gidanka ba, imma aikawa kai, imma kawo maka ita kai akai, imma ɗauko ta kai,
duk yadda ta bata maka rai zaka dauke ta ne kai ma ka kaita ko ka sa a dauke ta a kaita ran da aure ya mutu. Asalin abin da ke wahalar da mu shine al'ada jama'a, shine kawai abin da ke wahalar da mu. أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتد أن حديثي والترمذي ترمذي ما يفتد أن حديثي وحسنه كما ترمذي كوتت أن حديثي والبيهقي الإمام البيهقي شما رويت أن حديثي أتكن مجلد نشد أشافي نتلي بيد ستين بهدو أتكن سنن الكبرى وأشار لتقويته سننكم ينوني زواغا كارفطور أن حديثي وقد أصاب مال الناصر الدين يتي للي بيها قياداتي فإن إسناده حسن ومن إسناد حديث ككاوان وله شواهد كثيرة عند البيهقي أقوي أينه الرواي ما سيوى وأن البيهقي ييو وأن راسك أرى وأن أينه واتو حديثي كالفي قريد قفتي وانظر مجمع الزوائد فدود لتاف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مجلد ينه الشافي نتلي بيو دقو مشابيو وانا ببن مالميني مالمنس ابن حجر من بلوغ المرام شيربو تونا اللتافي مجلد يقومني يسامش مجمع الزوائد ومنبع الفوائد فاركيات بطق الله حديثي نذي اوكا قوايا لها ببن مالميني ما حدتيني احدت ابن نذيكا واكنش duk inda waɗannan hanyoyin hadisi suke sai yayi talalibo su yana tattara su wuri guda yana magana akan su ɗaya bayan ɗaya. Idan ya rubutu ya rubutu hannun ya gaji da rubutun sai ya tsaya cik sai miƙa wa matar shi alƙalamin sai ya ci gaba da faɗi tana rubutawa. Allahu akbar. Ba'ul fawaid, sannan wannan littafin irin shi fa yayi kamar guda 12 kuma irin shi yayi zawaidu kaza zawaidu kaza zawaidu kaza zawaidu kaza kuma duk da kai yake rubuta su. Malamin su Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Allahu Akbar, Allah ya gafarta musu, ya faɗi wannan magana a mujalladi na 4 shafi na 112 kamar yadda muka faɗi. Ashiran gaba ta 10 malamin ya ce wa yahrumul ibraru fil wasiyya, haramun ne ya cutar a wajen wasiyya. فأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث كمري يوصير أحنا وسأينهن دقا مقادا بيو قادو باسو قادو كمري يتما تشوان تكأبات قادو كتنشوان كرأباش قادو توانا حرامني دي يد ما تتباتا مشري كوا دي يد تنباتا مشري سيدي in yana son haka to mafi sauki shine sai ya sake ta kuma ya zama ya tabbata ta gama idda kafin ya rasu, domin idan ya sake ta sai ya kwanta ya rasu daga wannan takaba idda da take to za ta dawo ta takaba kuma za ta ci gado. Idan da ne sai dai yayi inkarin cewa ba dan shi bane, to kuma ba a inkarin da bayan an tabbatar da shi. Daga cikin hanyar tabbatar da da shi ne sanya mai suna, yanka mai rago, ko wani dalili da zai tabbatar da ka taba tabbatar da dan danka ne. To daga baya ko ka da ka ce ba danka bane, kai alƙali ne zai maka bulala guda 80. Dan haka duk yadda mace ta kai ga sabawa miji a daidai bane ya ce in ya mutu kar a bata gado. Haka duk yadda da yake ga saba uba ba lalle ba daidai bane yace kar a bai wa dan gado. Ya rage wannan sabawa da wannan mata take yi da wannan sabawa da dan yake yi, to wani nauyi ne kuma suka daukar wa kansu wanda yake in ba ya yafe musu ba to sun shiga uku. Kaga dai ba wai mace ta zauna cikin sabawa miji ba, mace ta kwana daya miji na cikin fushi da ita, to da gurgurdan wannan kwana ɗaya haka mala'iku za su kwana suna tsine mata, to sai ku kiyaye wannan. To balle ya rayu ne cikin kullum tana saba mishi, saboda haka da yazo mutuwa sai yace inna mutu ka abawance gado, to ke sai ki duba ki ga yaya zaman ki yake da mijinki,
kina daga cikin mutanen da saboda tsabar tashin hankali da mijinki yake akai zai iya yin irin wannan mummunar wasiya wanda ta haramta yayi ta fa kuma ko yayi ta ba yi aiki da ita ba amma tana fassara yayi mummunan zama ne dake ke ba kya fatan a ce yau ya zo mutuwa yana shi miki albarka ba kya fatan a ce yau kin mutu duk sanda aka ambaci sunanki zai rinka miki addu'a irin yadda annabi ke wa Khadija sallallahu alaihi wa sallam annabi ya auri wata mace wadda ita da tazo ta ga gidan annabi akwai talauci ba a damawa sai ta ce ba za ta iya ba ummu jamilin annabi ya sake auren wata mace ita kuma ashe ba ta kaunar shi subhanallahi annabi ya kusanto ta sai ta ce a'udhu billahi mink Allah ya tsare ni da kai wannan annabi take gayawa annabi yace laqad ufti bi mu'az lallai kin nemi tsari wurin wanda zai iya tsare ki annabi yasa aka bata zani da riga kyautata mata yace shikenan ya sallame ta tunda kake ka taba jin waɗannan matan annabi ne musu addu'a to karki sake ki zama daga cikin wanda zaki fusatar da miji har ya zo mutuwa yace in ya mutu ka a bashi dukiya ka a baki dukiyar gado kai kuma karka sake ka fusatar da ubanka karki sake ki fusatar da mahaifiyarki karka sake ka fusatar da mahaifiyarka waɗannan abubuwan jama'a kar ku ga cewa karatu ne na da wallahi duk suna nan yanzu sun cika duniya ko mutane da yawa iyayensu suna kwanciya su mutu cikin fushi da su sai yasa duk ya gama hayaniyar shi bayan lokaci sai da abubuwa sun rikice mishi saboda me wani abu ne da Bahaushe ke cewa holo ko hadarin kaka wato idan kaka tai sai ka ji hadari ya taso gadangadan sai ga ya watse saboda an gama damuna ruwa ya kare barazana ce kawai yanzu kallon karasawa duk wanda bai rabu da iyayen shi lafiya ba karshe abin da zai same shi kenan haka duk matar da basu rabu da mijinta lafiya ba saboda jama'a Allah madaukakin sarki yana da hikima da yasa ka fito jikin wannan mutumi Allah yana da hikima da yasa ka fito ta jikin wannan mata dan haka kalma mafi sauki ta wulakanci aka ce kaga ga iyaye ita ce uff me uff da Hausa kash in baban ka ya kira ka kaka ce kash in kace ka zama tsinanni ka lalace ma'ana baban ka ya ce wane zo sai da ka zo kana jiya wa ka tafi sai ce da Allah dawo na manta sai ka dawo ka har kai kidin mota ka tafi sai ce ku kira wani ka san adabiyan tura ka ce kash kana cewa shikenan ka lalace wala taqullahuma uffin wala tanharhuma balle kai musu tsawa naka ina yan boko abin shi mai magana sai yace dad why dad why I don't like what you are doing to for me wai uban shi yake da wai shi dan boko ne yayi turanci wallahi jama'a iyaye ba wasa bane sannan mata kowa ta shiga cikin taitayinta wallahi zaman aure ba wasa bane saboda wai ana ganin yanzu an yi karatun boko nan taba ta wai tayi degree wai tayi NCE wai tayi masters wai tana da PhD a wai tana da kudi a wai tana da kyau in ya sake ta za ta tafi ko ina ne ta je ta yi aure amma a yanzu da kike wannan tunanin ko kike fadin wannan maganar ke matar shi ce eh yana da girman haƙƙi a kanki saboda ka mata sai su san wannan ba za ka yi mamakin mai kuɗi da daraja madaukakiya mai asali irin Khadija ta maida kanta ba komai ba a ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a lokacin bai zama annabin ba a lokacin Muhammadu ne dan Abdullahi kuma cikin yaranta ne da ke ɗaukar kayan teje mata tallayesiyar amma da ya aure ta shikenan sai ta koma ƙarƙashin shi bata rinka bashi umarni ba a matsayin ita ce mai kuɗi ya aure Hajjiya shi sai wulakanta wannan zamani da mata suke wulakanta aure ko iyaye yaya suke wulakanta su wallahi tallahi shine sirrin lalacewar ku dubi wannan zamanin da kyau sai ka ga mutun ya taso babbabbabbu kana biyu shikenan sai ga kamar an yi fara toka ruwa bashi ba labarin shi mace nawa ce yau mai kudi ya mutu ya barta aka ɗebi miliyoyin kudi aka bata da gidaje da filaye da abubuwa bayan kwana biyu sai ga duk sun watse ta koma ta dubi wannan irin zama suka yi wannan irin zama yaya ta kyautata mishi yaya so jama'a ƴaƴa su gane biyayyar iyaye shine haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana na taba yin wannan lacce yau kusan shekara 13 da ta gabata anan ainihin wato gangaren kubanni akan biyayya iyaye zamu zo zamu maimaita irin wannan laccar gaskiya ƴaƴa su san darajoji da haƙƙoƙin iyaye sannan na taba shigen irin wannan laccar da ta shafi haƙƙoƙin zamantakewar aure a Kaduna ita ma wajen shekara 12 da ta gabata waɗannan wa'azuzi ne waɗanda ake buƙatar su fiye da buƙatar da ake wace fa ne yau da kullum saboda su ne sirrin albarkar rayuwa biyayyar aure biyayyar iyaye ka duba Abdullahi dan Umar malami ne fa kawai yana tafi sai aka ga ya kwabe rawani ya daura wani mutum malami ne da rawani akan shi fa sai ya cire rawanin ya daura wani ya dauki alkebban shi ya bashi ya sauka daga kan jaki sai ya mika mai ce algafata malan lafiya yace abokin mahaifina ne yace annabi ya ce mana haƙƙin iyaye to yana sauka ya koma haƙƙin kan abokai kuma abokan iyaye wajibi ne wannan abokin uba ne shi Ibn Umar din yana jikin Ka'aba yana zaune malami ne wani yana tawafi ya dauki uwar shi a baya yana kewaye Ka'aba da ita sai yace algafata malan kana gana biya uwata yace ko yunkurin nakuda dai baka biya ta ba yunkurin nakuda ba a fara magana daukan cikin ba balle kashi da kake mata da abubuwa so al'amarin ya wuce yadda mutane suke tunani wallahi duk wanda zaka samu matsala da shi a duniyan nan da sauki amma kaka samu matsala da uwa ko uba duk wanda zaki samu matsala da shi ki samu amma da sauki karki sake ya zama akwai matsala tsakaninki da mijinki wata tazo gai da annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace me miji ce ko kuwa bazawara ce haka ce ai tana da miji yace to ki dubi mijinki shine wutarki ko aljannaki mijinki shine wutarki ko aljannaki Allah madaukakin sarki ya taimaka na am haka haka ne duk mutumin da ka kafirta shi kan aiko mu babu magana ka ci gadan shi rashin kunya ce dama maka bayan ka kafirta mutum kuma an zo magana kudi ka ce kana son kudin shi da ya kamata ne ma an ka an baka ka ce ma ba za ka karba ba ko kun fahimta gaba mutum ne misali sai ka ji shi yana yanka da sunan wani abu wanda ba Allah ba ya kamata in an dafa nama a zo ana rikici da kai ba a baka ba kamata in an ka an baka ma ka ci ba za ka ci ba jahilci ne malam ba mun karanta waɗannan abubuwan a karatun littafin dan fodiyo ba tamizul muslimina min al-kafiri Allah ya kiyaye to malam da yake cewa haramun ne cutarwa wajen wasiya kamar mutun ya wasiya cewa a hana wasu magada daga cikin haƙƙin su na gado aw yufaddilu an gane aw yufaddila ba'dahum ala ba'din fihi ko kuma ya fifita wasu magadan akan wasu yace da Allah an tashi wajen gado su wani a basu kaza a basu kaza su ko su wani dai a basu yadda malamai suka saba rabawa na fata an gane akwai masu yin haka ƴaƴan amarya ko ƴaƴan wata da yake ji da su ko makamantan haka. Ko an fahimta jama'a? Ko da ƴaƴan da suke mishi biyayya ne bai halatta ya fifita su a wajen gado fiye da ainihin waɗanda ba su mishi biyayya ba. Abin da yasa shi gado din Allah ya riga ya raba ne da qaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda Allah ya ce lir rijali nasibun mimma taraka al walidani wal aqrab. Maza suna da gado abinda ainihin wato uwa da uba suka bari, haka nan dangi. Mimma qalla minhu aw kathura, komai kadan din shi komai yawancin shi, komai karancin shi komai yawan shi. Nasiban mafruḍa, rabo ne yankakke, Allah ya riga ya yanka shi, mahallin shahid kenan. Allah ya riga ya raba ya yanke, to kar ka sake ka ainihin sauya. Wannan ita ce aya ta 7 cikin suratul nisa. Wa fil akhirati minha, a cikin ainihin wato wata aya ta ƙarshe, ko kuma a bangaren wannan aya na ƙarshe, Allah yake cewa min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudar, za a raba gado ne bayan wasiya da mamaci yayi ko kuma bashi wanda ba mai cutarwa ba. To wannan ghayra mudar sifa ce ta ita wasiyar, gaskiya ba sifa ce ta bashi ba, domin bashi ko da zai cinye dukiya gaba ɗaya dole a kwashe a biya. Amma wasiya ce idan za ta cutar da gado ko za ta cutar da dukiya, to dole a rage ta. Allah ya ce wasiyatan min Allah, wannan wasicci ne daga Allah, wallahu alimun, Allah masani ne halim, sannan Allah mai dangana ne. Akan ilimi Allah ya tsara abubuwa, amma Allah yana ji yana gani akan jahilci ku kuma kuna yadda kuke so, da sai ya kifar da ku, da sai ya ruguza kasar, da sai ya hallaka ku, amma sai Allah ya jure. To Allah mai ilimi ne, zai tsara abu akan ilimi, amma kuma sai mutane su zo cikin wauta ta jahilci sai su sassauya. Amma da yake Allah mai dangana ne sai ya dangana din, shine ma'anar sunan shi Al-Halim. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wasallama, haka kuma saboda maganar Annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallama da yace la barara wala dirara, babu cuta ba cutarwa, kar kai cuta kuma kar ka sake a cutar da kai. Man barra barahu Allah, wanda duk ya cutar da wani Allah zai raba wa wancan cutar da ya mai. Wa man shaqqa shaqqahu Allah, wanda duk ya keta alfarman wani Allah zai rama wancan da aka keta alfarmar tashi. Akhrajahu ad-Darqutni, al-Imam ad-Darqutni ya fitar da wannan a cikin lamba ta 522, wal Hakim, Hakim a mujalladi na 2 shafi na 57 zuwa da 8. An Abi Sa'id al-Khudri, daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, wafaqa adh-Dhahabi al-Hakim ala qawlihi sahihun ala shart Muslim, yace Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim akan maganar da ya cewa hadisin ya inganta ala abisa sharadin Muslim. Wal haqqu, Malam Nasiruddin ya ce a gaskiya annahu hadisun hasanun, hadisin nan kyakkyawa ne bai kai sahih ba. Kama qala an-Nawawi fil 40, kamar yadda Nawawi ya faɗi a cikin 40 hadis. Wa Ibn Taymiyyah da Ibn Taymiyyah fil fatawa, a cikin fatawa a mujalladi na 3 shafi na 262, li turuqihi, saboda hadisi yana da hanyoyi, wa shawahidihi, yana da ainihin hadisi waɗanda za su karfafe shi, al-kathira, masu yawa. Wa kad dhakara al-Hafiz Ibn Rajab, al-Imam Ibn Rajab ya ambaci waɗannan hanyoyi fi sharh al-40, a sharhin 40 hadis, shafi na 219 zuwa 220. Malam Nasiruddin al-Albani yace thumma kharrajtuha mufassala, sannan na fitar da waɗannan hadisai dalla dalla ne bayanin su fi Irwa'ul Ghalil, a cikin littafin Irwa'ul Ghalil a lamba ta 888. Allahu akbar. Littafin Irwa'ul Ghalil wani malami ne ya rubuta, asalin wani littafi ya sanya mishi Sharhud Dalil, wato asali sunan littafi ne na fiqhun Hanbaliya mai suna Ad-Dalil. Ad-Dalil sai Ibn Buwayyan ya ainihin wato zo sai ya sharhi shi, to sai ya cika shi da hadisai, amma hadisan bai bayyana matsayinsu ba. Kuma littafin ya samu karbuwa musamman a kasashe irin kasashen Saudi Arabia. a lokacin shi ne sai aka nemi wannan malami ne a lokacin zai iya bayyana matsayin hadisan. Sai Ibn Baz ya shawara cewa ba wanda zai iya haka a lokacin sai Malam Nasiruddin Al-Albani. Shi ne an zo taron malamai, sai Ibn Baz ya miƙa mai ya ce, don Allah algafata malam, a bayyana mana matsayin waɗannan hadisan, kuma za mu so in zai yiwu a ɗan yi wannan aikin dai a cikin 'yan shekaru kaɗan masu zuwa. Sai Malam Nasiruddin ya ce a bashi, dai aka bashi. Da aka zo taro na gaba kawai bayan shekara guda sai gashi ya zo da littafin. Littafin mujalladi tara ne duk da firasar shi. Ya sanya mishi Irwa'ul Galil, kosar da mai jin kishi, fi takhrij ahadith Manarus Sabil. Sunan asalin littafin Manarus Sabil Sharhud Dalil, al-Imam Ibn Duwayyan yayi shi mujalladi biyu. Duk wata gaba sai ya kawo hadisi, duk wata gaba sai ya kawo hadisi, to amma baya bayyana ina aka ciro hadisin, me matsayin shi. Amma bayan shekaru sai wani matashi ya zauna ya bibiya, sai ya gane wasu hadisai waɗanda shi ma Malam Nasiruddin Al-Albani yake cewa lam akif alaihi, wannan hadisin ban ga inda asalin shi yake ba. Shine sai wannan ya zo ya yi istidraki, sai ce shi ya gano ga inda yake. Haka ilimi yake. Malamai biyu ne masu kai wannan aiki. Allah madaukakin sarki ya taimaka. A sabon bugu na ainihin Irwa'ul Galil, hadisin ya zama lamba ta 886 ne. Na'am. Alaikum salam. Lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Na'am. Na'am. Ayar ba a kawo ta duka ba. Kawai abinda ake so a kai ga mahallin shahid shine nasiban mafruda. Ai daga ƙarshe ya ce mai walin nisa'i nasibun, ba maza kawai ake nufin za su ci gado. Na fata an gane. Malam yace al-hadiya ashar, gaba ta 11, al-wasiyatul ja'iratu batilatun marduda, muguwar wasiya batacciya ce kuma shari'a ta ture ta. Da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, saboda manzon Allah ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, wanda ya kirkiro wani al'amari, wani abu cikin al'amarin nan namu na musulunci, ya kawo shi to an mayar mishi. Abinda ake nufi da muguwar wasiya, mutum ya zo rasuwa sai ya ce jama'a inna rasuku shaida, duk dukiyar da na mallaka a duniya na ba da ita sadaka. Sai da yazo wasi, sai da yazo mutuwa fa, wannan bai halatta ba. Na fata an gane. Da daga cikin muguwar wasiya shine wani mulmulan zinare ne yake da shi, sai ya dauka ya hadiye, kuma yace in ya mutu bai yadda a yanka cikin shi a dauko wannan kudin ba. Wannan na daga cikin muguwar wasiya. Ko yazo rasuwa yana da bayi, sai yace diya yan tasu, ba shi da wannan yancin, duk muguwar wasiya ce wannan. Haka na daga cikin muguwar wasiya jama'a, abinda da yawancin mutane suke, mutum ya rasu a wani gari, a ce sai an kai shi wani gari, duk inda ka rasu a rufe ka a can, baka da matsala ko miskala zarratin, ka tafi neman magani Ingila sai Allah ya dauki ranka. Abinda yake daidai shine a rufe ka a can, ba aibi ba ne don an rufe ka a Ingila. Don in ya zama aibi, to musulmin da ke can in sun rasu ina za a rufe su? Yau akwai da yawa kaburbukan sahabbai a kusa da fadar Vatican, kusa da fadar Papa Roma a kasar Rome. Daga cikin waɗannan kaburbuka akwai kabarin sahabi Abu Ayyub al-Ansari, kabarin shi yana ainihin Vatican cikin kasar Italiya. So ba aibi ba ne, aibi shi ne ka yi mugun aiki, amma in ka kyautata aiki duk inda ka rasu ba ka da matsala. Akhrajahu Shaykhani, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi, fi sahihayhima a cikin tafansu guda biyu ingantattu, wa Ahmad wa ghayruhuma, da al-Imam Ahmad da waɗansu malaman. Wanzur lahu al-Irwa, yace ka duba littafin Irwa'ul Galil, zaka ga ainihin bayani akan wannan hadisi. Na'am. Na'am. نعم اي وغيره نعم وللحديث ولحديث عمران بن حسين ابن ديسا مالن يتي موغور وصية شرعة باتا تكما أنتم كديتا كنجد حديث فرقو سيكما يتي حروا يوصبوا دا حديث عمران بن حسين عمران بن حسين يتي أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة ونمتن يازو رسوى سيأينهم واتو انت باي بدا شدا معنى قفافوا شدا كومزا جي شدا نافاتا انغاني جمع رجل لم يكن له مال غيره سوكينا بايني بدا شدا كوم سوكينا دوكيا با وسو سيسو فجاء ورثته سيما قادنش سكزو من الأعراب لقد كمتا ننقوي فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع سكفتها ومنزل الله أبن دي أيكتا شوى بابا مدي زور سوى تسي أنت باي قداشد وقتن دسوكي نمكي ساري مقادة قال سي منزل الله يتي أو فعل ذلك ينزل يا أيكتا حكا قال منزل الله يتي لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه aida mun san haka in Allah ya so da ban mishi sallah ba kaga manzon Allah yana nadama sallar da yayi mai saboda me yayi wannan mugun aiki qala sahabi imran yace fa aqra bainahum fa ataqa minhum ithnain sai manzon Allah ya qur'a a tsakanin su ma'ana sai aka dawo da su bauta sai aka yi qur'a da qur'a ta tashi sai aka yantar da guda biyu a ciki wa radda arba'a fi riq sai ainihin aka mai da guda hudu cikin bauta guda biyu suka yantu akhrajahu muslim imam muslim iftada akhrajahu ahmad imam ahmad iftada wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na 446 wa muslimun da al imam muslim binahwihi gurgudan makamancin shi ya fitar imam muslim وكان الطحاوي والبيهقي وغيرهم هكذا الامام الطحاوي والبيهقي هكا ان سامو wasu malaman ma sun fitar da wannan hadisi والزياده لمسلم واحمد في روايه قارن da aka samu a cikin riwayar ga ta can a farko da ake cewa lam yakul lahu malun ghayruhum wannan ita ce ziyada za ku ga ya kewaye ta da kausi mai fana wannan an samu a cikin riwayar imam ahmad ne da riwayar imam muslim Ahmad din kuma ba a cikin kowace riwaya ba a cikin wata riwaya ce wannan anan abin da nake so ku duba jama'a idan mutum yana da ran shi da lafiyar shi yana da yancin ya dauki dukiyar shi abin da ya so ba mutuwa ce ta zo mishi ba sai ya dauki kudin shi kaf sai ya ce ya bayar ba wanda ya hana a musulunci ya rage mishi dai ya dubi gurgudan yadda imanin shi yake Abu Bakr da Annabi ya yaba game da imanin shi da ya kwaso dukiyar shi kaf ya kawo Annabi ya ce ga ta nan ai musulunci da ita manzon Allah ya karba har ya ce mishi ma za tarakta li ahlik iyalanka fa me ka bar musu sai ya ce taraktu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon shi amma Umar da ya kawo sai Annabi ya dubi Umar karfin imanin shi a lokacin bai kai karfin imanin Abu Bakr ba sai ce annisfa annisfa rabi aka raba kamar yadda rabi din yafi to idan mutum yana da rai jama'a in ya dauki dukiyar shi yace yayi kaza da ita to daga bayan ya rasu magadan shi ba su da yancin su sauya wannan wasiya ko wannan kyauta amma ana nufin mutuwa ta taho mishi ya rage saura awanni kadan su ci gado ya rage saura kwanaki kadan su ci gado ya rage saura shekaru kadan wato sai da yadda alamun mutuwa ma'ana inda haka siddan ake zaune ba zai wannan wasiya ba sai da yaji rashin lafiya ta yi rashin lafiya zai rasu to anan ne ake kiranta alwasiyatul ja'ira amma idan da ran shi da lafiyar shi ya dauki dukiyar shi kaf yace yayi sadaka ta ko ya ba da ita kyauta to wannan kuma haƙƙin shi ne ina fata an gane abu na farko kenan. Abu na biyu, wannan hadisi na biyu ya dauko wata babban mas'ala a fiqh, ita ce mas'ala dangane da ƙuri'a. Asali ita ƙuri'a da muke cewa da Hausa Larabci ne ƙur'a. Qur'ani ya zo da ita a wurare da dama dangane da tarihin Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam, dangane da kissa Annabi Yunusa alayhi salatu wassalam, da kissa Annabi Zakariya, dangane da kissa shi da Maryam. Ina fata an gane lokacin da aka sanya kowane malami cikin almajiran Imran ya kawo alkalamin da yake rubuta At-Taura, sai aka ce a watsa su cikin ruwa, wanda duk alkalamin shi ya miƙe tsaye akan ruwa, to shine zai ainihin dauki renon Maryam. Wannan malaman tafsiri haka suka bayyana. Annabi Musa ana cikin tafiya a jirgi tangadi zai kife, ya sace tangadi zai kife, masu jirgi suka fahimci to akwai wani bawa da ya gudo daga wurin mai gidan shi ya bayyana kanshi kafin ai ƙuri'a. To Annabi Musa kuma shi sai bai fahimci al'amari kanshi ya fado ba, ya zaman shi. To har aka zo aka fara ƙuri'a, aka yi ƙuri'a sai ta fado kanshi, sai aka ce a sake, aka sake ta fado, aka sake, sai suka ce to kai kama da mutanen kirki, ya aka yi? Yace gaskiya ne, Allah ya turo shi ne ya mutanen garin Ninawa wa'azi, suka kafirce shi ne ya gudo, kar wata basifa ta zo ta hada da shi, dan haka kun ga gudo wannan yi, aka dauke shi aka jefa shi. A cikin hadisi Annabi ya kasance yana yin ƙuri'a. To ya ake yin ƙuri'a din? Ita ƙuri'a yadda ake yin ta shine abu ne guda daya, mutane da yawa suke da haƙƙi akan abun kuma suke jayayya haƙƙi. To idan irin haka ta faru to sai ai ƙuri'a dan a raba gaddama. Shine malami ne yake da almajirai da yawa, sai ya kwanta ya rasu, da ishi kowa yana so ya rike yar. Su ne sa Annabi Zakariya suna da malami ne mai suna Imrana, ya rasu ya bar ya mai suna Maryam. Kowane almajiri na cewa shi zai renanta, wannan na cewa auren shi za ta zauna, wannan na cewa auren shi za ta zauna. Shi ne aka ce dan a raba gaddama kowa ya kawo alkalamin shi. Da aka kawo alkalma sai aka watsa su a ruwa, sai na Zakariya sai ya tsaya a tsaye, sai aka ce to kai ne za ka rike ta. Kun ga wannan ƙura'a ce. Hanya ta biyu ta ƙura'a ita ce irin wannan, yadda ka ga yara suna yi din nan, ya halatta yi, a ce to za a yi najanje ni gidan gwauro wanda ta fada kanshi. Eh, daidai ne, wanda ta fada kanshi ya yadda ya sauka, eh shi kenan. Hanya ta biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tashi zai tafiya, yana da mata tara, ba zai iya tafiya da su ba. A musulunci kuma jama'a, ikon Allah, ana daidaita haƙoƙi tsakanin uwar gida da amarya. Wannan ba za a ce tunda tsohuwa bace ta haƙura, wannan tunda ainihin ita ce amarya a tafi da ita. A'a, ma'ana mu nan yanzu al'adunmu sun kai mu ga wata yarjejeniya ne wadda babu aibi a kai, shine matanka biyu sai ka samu kudin aikin hajji na mace daya, za ka tafi kuma za ka tafi da mace daya. To inda da hali sai ka tafi da su gaba daya, to amma sai babu hali, mu a nan kasar abinda ake kai sai ka tafi da uwar gida, wata shekara ta kewo a tafi da amarya. To wannan dan mun riga mun ginu akan haka ne, kuma ba laifi tunda ita amaryar ba za ta ga an zalunce ta ba. Amma asali a musulunci ba da uwar gida ba ka tafi ba da amarya ba, dole ka tafi da su duka. Sai ka ce baka da hali, sai a ce to yanzu ai yarjejeniya ɗaya ta bar wa ɗaya, sai ta ce ba za ta bari ba. To idan ƴan boko kake aure su ƴan boko haka ake yanzu, haka Larabawa. Idan kana da mata Larabawa guda biyu, to ba dama fa ka siyo mota ka bai wa wance, wance kuma ka ce to ki bari ke kuma sai ƙarshen watan gobe, za ta ce ina, ita ba matarka ba ce? To kaga za a yi jayayya. Idan Laraba kake aure ko ƴan boko, idan ka ce to wance da ke za a je aikin hajji bana, saboda ke ce uwar gida wance ke kuma sai badi sai ta ce chap ijam ni mai dadi ce to in sun fada haka sai a ce to ai qur'a sai a samu takarda ke wance a sunan ki kaza sai a rubuta wance a sunan ki kaza sai a rubuta to ga sunan ku nan wanda duk Allah ya cishe da ita ita za a je a biya wa aikin haji sai a samu wata takardar daban sai a rubuta misali haji sai a kudindini daya kuma sai a rubuta zaria sai a kudindini sai a je yi sai a ce kowa ta zo ta dauka sai a cuda takardun ko ce ta zo ta dauka me kika dauka bude iqra kitabaka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta abinda kika dauka in ta ce zaria sai a ce to madalla ki zauna a zaria har mu dawo makka ke kuma wance shirya kawo passport dinki abinda ake kenan kun ji wannan ita ce qur'a jama'a to wannan qur'a musulunci ya tabbatar da ita annabi yana da mata tara idan zai tafiya kowace za ta ce a har yau haka matan larabawa suke ina gaya muku in ka auri matan larabawa har yau haka suke in ka kawo abu sai dai me in qur'a ta fada to amma in ba qur'a ce ta fada ba za ta yadda ba na fata an gane to ita wannan qur'a jama'a ana yin ta ga magada ana yin ta ga duk wani abu wanda zai rikici ya fado akai ko kun gane jama'a to wata qur'a wadda ita ce tafi kowace wato a inda zaka ga yadda malamai suka tsaya suka tattauna qur'a dangane da abin da ya shafi haƙƙin da idan aka samu rikici dangane da da me yiwa zaka ce a ya za a yi a samu rikici dangane da da mace ce ka aure ta a iyakacin sanin ka ba ta da ciki ashe tana da ciki wallahi alahu a kaddara cewa abin da ake nufi kwantacce ne daga baya ciki ya zo ya tashi sai kuma ta haihu ta ce ɗanka ne tsohon mijinta na baya shi ma ya ce ɗan shi ne ta ya za a yi kenan gabana nan littafin durrul bahiya ne malamin yake cewa walwaladu lil firash wala ibrata li shubhihi bi ghairi sahibi gidan duk da aka haifi ɗa to dan gidan ne ko yayi kama da mai gidan ko bai yi kama da mai gidan ba wannan ba shine abin lura ba matarka ce ta haihu to danka ne saboda wani sahabi ya tawo da annabi da baki matar shi ta haifi da bakar fata yazo yace ya manzo Allah kaga abin da ta haifa manzo Allah yace kana da raƙuma yace wadanne iri yace jajaye cikin raƙuman ba baki yace akwai yace me yasa kake ganin aka samu baki raƙumi kwaya daya cikin dangi jajaye sai ce la'allahu naza'a irqan me waya gado wani kakan shi ne can baya sai ce wa la'alla ibnaka naza'a irqan sai ma dan ka haka na cikin kakannin ka can baya akwai wani baki shine idan ku karanta sharhin 40 hadis din can da muka fadi da su annabi ya ce idan miji ya zuba wa matar shi mani Allahu akbar wannan wani karatu ne wanda duk wanda ya karatu biology bai san shi ba Allahu akbar wannan sai fiyayyen halitta sallallahu alaihi idan miji ya zuba matar shi mani wannan mani zai biya kewaye jinin dangin mijin gaba ɗaya tun daga kan shi wannan har zuwa kat dangi na ƙarshe zuwa kan annabi adam sannan wannan mani ya sake kewayawa ya bi jinin ita matar danginta kaf ya je shafo ya dawo wannan yake nuna za a iya haihuwar ɗa a gidanka wanda bai kama da kowa a cikin gidan ba bai kama da kowa a danginku da ke da rai kaf a duniya a yau ba zai iya yi wa ya ɗauko wani ɗan shekara 1000 da ya wuce ko 1030 so baka da dalilin da dan an haifi da kai dogo ne matarka doguwa an haifi da gajere ko kai gajere matarka gajera an haifi da dogo baka da dalili ko kai baki ne a haifi da fari ko makamancin haka rashin kama a ce dan nan bai kama da kowa ba ba dalili bane malai yace wala ibrata bi shibihi bi ghairi sahibi dan yaro yayi kama da wani wanda ba uban shi ba ba komai shari'a ba ta lura da wannan wa idza ishtaraka salasatun fi waqi'i amatin fi tuhurin malakaha kullu wahidin minhum fihi to ga misali jama'a baiwa ce ta yi jinin haila ta gama sai mai gidanta ya sadu da ita kashi gari kuma sai ya dauke ta sai kai kasuwa sai ya siyar to a tsarin musulunci shi wanda ya siye ta bai halatta ya sadu da ita ba har sai ta yi jinin haila ta tsarkaka amma sai ya ki jin wannan dokar sai je ya sadu da ita shi ma kuma kashi gari sai ya dauke ta sai je siyarwa da wani shi kuma wancan shi ma sai ya ki bin wannan doka sai je ya sadu da ita sai ciki ya bayyana faja'at bi waladin sai gashi ta haihu wadda'uhu jami'an kowa kuma yace dan shi ne na farko yace dan shi ne dan ya sadu da ita bayan ta yi al'ada na biyu ma yace ai ran da ya saye ta ran nan da ita ya kwana na uku ma yace shi ma haka sayuqra'u bainahum sai ai qura'a a tsakanin su a musulunci ba a amfani da DNA ɗan boko kusan wannan kun ji abin da ake amfani da shi a musulunci domin DNA yana kuskurewa amma ga ka'ida da musulunci ya zo da ita sai ai qura'a wa man istahaqahu bil qura'a wanda ya samu dan ta hanyar qura'a to ya za a yi qura'ar wannan qura'a kuma ta rage alƙali a cikin ilimin shi sai dubi ɗaya daga cikin hanyoyin yin qura'a daga ciki akwai wannan da na faɗi sai a rubuta da a takarda sai a manne nan kuma sai a bar takarda ba komai waccan takarda ma a barta ba komai guda uku sai a zubar a ce kowa ya dauka sai ka dau takarda sai kaga ba komai sai a ce to baka da da wannan ma ya ga ba komai baka da da wannan ya ga da komai shikenan sai a ce to dana ka ne to amma kuma da yake dani sai ce fa alaihi lil akharaini thulthiyya zai biya biyu bisa uku na diya ga waɗancan diya dama raƙumi ɗari ce to yanzu sai aka kama an raba ɗan uku kenan shi ya ɗauki 33 da kwata to yanzu sai ya biya wancan raƙumi 33 da kwata wancan raƙumi 33 da kwata kaga sai an yi kiyasi da kuɗi kenan kun ji wannan na daga cikin hanyoyin da ake yin ƙura'a a musulunci jama'a na faɗi ba a yin DNA a musulunci ne saboda wannan ita ce aƙidar musulunci na san wannan magana ba za ta yi wa 'yan boko daɗi ba saboda su suna ganin DNA is an absolute solution gaskiya ne idan da musulunci bai ce komai ba shine abinda da Hausa muke kira gwada jini ana rikici wani dan wannan ne wannan dan wannan ne sai a ce a je a gwada jini to gwajin jinin akwai wani abu ne da ake gwadawa a cikin jinin shi yake dauke da abin da ake kira DNA din wanda zai kokarin fitar da wannan dan wannan ne daga cikin hanyoyin da musulunci ya kawo akwai amfani da ilimi na kiyafa amfani da ilimin kiyafa din nan shine sai a ce kawo hannunka kai kai ma ka hannunka akwai wasu mutane da Allah ya musu wannan ilimin idan ya dubi tafin hannunka in ya dubi tafin hannun wancan idan danka ne ko ya dubi tafin kafarka in ya dubi tafin kafar wancan in danka ne zai iya ganewa saboda Usama yaro ne aka haife shi cikin sahabbai farikar amma uban shi bakin fata ne sai aka fara tsegumi da guntsugulu ran nan da shi da uban suna kwance cikin mayafi amma kafafuwansu sun fito sai ga wani bakawai ya shigo cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai san su ba, bai san ana tsegumin ba, shi ran nan ma ya zo, amma yana da wannan ilimin. Da ya kalli kafafuwan kawai sai ce, "Masha Allahu, wannan kafa faɗa ita ta haifi ɗaya." Kawai sai ya wuce, bai ma san suwaye ba. Sai Aisha ta ce, sai Annabi ya shigo fuskar shi na haske. Saboda Larabawa sun yarda da hukuncin irin waɗannan mutanen. To shi ne sai aka samu wani babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim. Sai ya rubuta littafi ya sanya mishi At-Turuqul Hukumiyya fi Siyasati Shar'iyya, hanyoyin da ake hukunci da su a cikin jagoranci na jama'a. Wannan littafin jama'a duk malami yana buƙatar shi, duk alƙali yana buƙatar shi, saboda waɗannan irin matsalolin ya biya rinƙa warwarewa a littafin At-Turuqul Hukumiyya, hanyoyin da ake hukunci da su fi Siyasati Shar'iyya, a wajen gudanar da jama'a a shar'ance. Duk waɗannan maganganun DNA da sauransu addinin musulunci bai san da su ba daga baya suka zo, amma musulunci yana da nashi tintini. Saboda haka musulunci ya ci gaba da nashi. Bature kuma in ya ga dama ya dawo ya ɗauki na musulunci, in bai dawo ba, amma musulunci dai bai yadda da DNA ba. Shi yasa alƙalai yana da muhimmanci su san wannan. Idan ana rikicin wane ne wa wance ciki ko wance ne ko wane ne, to in ma har haka ne za a amfani da hanyar Qur'ani, amma ba za a ce wai a gwada jini ba, wannan ba shi ne musulunci ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. A'a, shi wancan wani ilimi ne wanda yake shari'ar musulunci ta riga ta yarda da shi, ta gamsu da shi. To wannan kuma wani abu ne na gwaji, wanda gwajin nan da za a yi na iya yiwuwa ya faru ya zama kuskure, wanda kuma daga baya ne ya zo bayan musulunci ya riga ya gina nashi. Saboda haka dan ne za a bar wanda musulunci ya riga ya gino a kai? Misali, yanzu musulunci wajen gano alƙibla ba ya dogare bane da na'urar compass, wato na'ura ta gano ina ne alƙibla. Musulunci bai dogara da wata na'ura microscope ko wane ne wajen gano telescope wajen ainihin gano wata ya tsaya ko kuma rana ina ta faɗi ba. Musulunci ya dogara da asalin abin da aka sani ne, shine ku yi kokari ku gano alƙibla saboda wasu dalilai, ku yi kokari ku gano ina ne rana ta faɗi, ku yi kokari ku gano ina ne wata yake. Amma magana amfani da wata na'ura babu. Ko kun fahimta? Na'am. 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 Ba za a yarda da shi ba, shi ne musulunci yana da nashi tuni. Wane yi wa wance fyaɗe, sai ta ce wane yi mata fyaɗe, daga baya sai ciki ya bayyana. Na farko shari'ar musulunci za ta ce al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ke da kika ce ya yi miki fyaɗe, kina da shaidu guda hudu da za ki kafa cewa ya yi zina da ke? In tana da su sai ta kawo, idan ba ta da su fa sai a koma kai, ka ji abin da ta faɗi a kanka a matsayinka na musulmi.